أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما سورارو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادوا أشكن وني سابن شر منا فتوي الرحمة inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu. Kafin mu fara shirin, za mu karanto lambar wayar da za a iya dauko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba, wato 0805782987, 0805782987. Za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta shafinmu na zumunta, wato Facebook, tare da shehun malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lebo.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, ya'ti ash-shaytanu ahadakum fa yaqulu man khalaqa kaza hatta yaqula man khalaqa Allah fa idha balagahu falyasta'iz billahi walyantahi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shaydan yana zuwa dayanku ya rika ce masa, to rika saka masa a zuciyarsa, man khalaqa kaza, wane ne ya halicci kaza, wa ya halicci abu kaza, wa ya halicci abu kaza, har sai ya kai ga ce masa man khalaqa Allah, wa ya halicci Allah shi kuma. Fa iza balagahu, idan har ya kai ga wannan wato mataki, falyasta'iz billah, to mutum ya nemi tsarin Allah, Allah ya tsare shi, walyantahi, ya kuma hanu ya watsar da wannan batu. A wani lafazin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace falyaqul amantu billahi wa rasulihi, yace nayi imani da Allah da manzanninsa. A wani lafazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu an-nas yatasaaluna hatta yaqulu man khalaqa Allah, mutane ba za su gushe ba suna yi wa junansu tambaya har su kai ga cewa to waye halicci Allah. Wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kunshi bayanin wata cuta da takan bujuro wa zukatan mu'minai a wasu lokuta, da kuma yadda za a magance wannan cutar. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana irin yadda shaydan yake zaike wa zuciyar bil adama, musamman mumini wanda ya imani da Allah da manzanninsa, ya zo masa da waswasi, yana saka masa tunani iri-iri, wayayi kaza, wayayi kaza, wayayi kaza, wanda har ya kai ga abin da yake so ya cimma shine ya sa masa waswasi, to shi Allah wayayi shi, shi Allah waye halicci shi, wato shi mahalicci menene farkonsa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to wannan na farko manzo Allah ya nuna wannan daga shaydan ne, shaydan shi yake sakawa mu'mini wannan. Sannan kuma shaydan baya saka ma wani wanda yake daman can ba mu'minin bane, daman can bai yadda da Allah ba, ko bai yadda akwai Allah ba, ko bai yadda cewa Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba, wato aqida sa dangane da Ubangiji daman can batacciya ce, ba irin sa yake zuwa ba. Yana zuwa mutumin da ya imani da Allah, ya imani da manzannin Allah, da abin da suka zo da shi na sifofin kamala na Ubangiji. Saboda haka za su zai zo da niyyar ya bata masa, da niyyar ya lalata masa aqidarsa, kamar yadda ake wani daga cikin magabata wani ke cewa shedan yana yi masa wasu hasi a zuciyarsa, yace to wani alama ce ta kamala, ce ka taba ga farawo ya shiga gidan da babu komai, gidan da yake babu wani abin da dauka a ciki, ai farawo baya shiga irin wannan gida. In kaga farawo ya shigo gida da ne sata, to yana tsammanin akwai abin da a sata, ko wani abu mai tsada, ko wani abu mai amfani. Amma gurin da yake kufai ne, babu komai a ciki, ai farawo ba zai kai kansa ba, kaga ya shiga kango ba, da sunan zai yi sata. Shi yasa a ruwayoyi da dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai, suka ce kuma kun ji irin wannan azabku, wato kukan ji irin wannan waswasin a ranku? Suka ce eh ya Rasulullahi, muna ji. Annabi ya ce da su, zaka sarihul iman, wannan shine wato hakikanin imani, wato imanin kenan baro baro, ka rika jin hakan, dan in ba dan kana da imanin ba, shi din ma ba zai ma kusanto zuciyarka ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallama da farko ya nuna cewa wannan waswasi ne na shedan, waswasi ne na makiyin Allah da niyyar ya bata wa mutum imaninsa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna maganin abin idan mutum ya ji haka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abubuwa uku waɗanda su ne za su magance wa mutum wannan waswasin da yake ji. Abu na farko, ya yi ƙoƙari ya raba kansa da wannan tunanin, wato sanda tunanin ya bujuro, ya yi ƙoƙari ya bar shi. Abu na biyu, ya nemi tsarin Allah. Abu na uku kuma, ya kishiyanci wannan abin da yake kishiyarsa, wato imani da Allah. Ya sani cewa komai da ɗan adam zai yi tunani, to abu ne wanda yake yana da ƙarshe, yana da matuƙa, ba abu ne da ba shi da ƙarshe ba. Ubangiji ta'ala sama da tunani yake, ya wuce tunanin mai tunani. Wa anna ila rabbikal muntaha, matuƙa makura zuwa ga Ubangiji ne. Saboda haka akwai abin da ɗan adam yake iya tunaninsa, shine abin da zai iya shiga ƙarƙashin hawasinsa guda biyar, ko dai abin da zai gani da ido, ƙwayar idansa, ko abin da zai ji da fatun kunnensa, da kafofin kunnuwansa, ko abin da zai taɓa da hannayensa, ko zai shaƙa da hancinsa. Waɗannan abubuwa ɗan adam zai iya tunaninsu, zai iya hararo su, amma duk abin da ya fita ya wuce waɗannan alhawas, wato waɗannan gaɓoɓi da Ubangiji ta'ala ya ba wa ɗan adam, ya wuce su, to kuma ya wuce tunanin ɗan adam. Duk abin da kuma ɗan adam zai yi na tunani a nan, iska ce kawai, abu ne na banza, ba shi da ba zalle ne ya kai ga cin masa ba. Shi yasa duk abubuwa na gaibi ake cewa tunani da ƙwaƙwalwar ɗan adam kaɗai ba za ta iya nuna mutum shi ba, sai dai ta hanyar wahayi, sai ta hanyar annabawa da za su zo da bayani daga Allah cewa abu kaza ga yadda yake. Samun misali kamar rayuwar barzakh, rayuwar cikin kabari. Tunanin ɗan adam shi kadai ba zai iya kaiwa ga fahimtar yaya rayuwar cikin kabari take ba, saboda wani abu ne da ya fita daga cikin al'alam wanda mu muke rayuwa a cikinsa, rayuwa ta duniya, hayatul duniya. An shiga rayuwa ta barzakh, sannan rayuwa ta lahira ita ma wata rayuwa ce da ɗan adam ba zai iya hararo ta ba. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa dangane da aljanna, wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mutanen ƙurai babu wata rai da ta san abin da aka boye musu na jin dadi sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na da'a. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sifanta aljanna yace a cikin ta akwai fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbi bashar, ko ala qalbi bashar, a cikin ta akwai abin da ido bai gani ba, kunne bai yi tunaninsa ba, bai ji shi ba, sannan kuma bai darsu akan zuciyar wani dan adam ba. To wannan ya wuce waɗannan gaɓoɓi da Ubangiji ta'ala ya ba wa dan adam da zai riski abubuwa da su, ya shiga cikin alamul ghaib. Don haka sai dai ya yi imani. Shi yasa Allah ta'ala da ya sifanta masu tsoron Allah, ya ce sai ya ce allazina yu'minuna bil ghaib, waɗanda suke imani da gaibi, wato abinda ba su gani ba, ba su ji ba, ba su taɓa ba, ba su shaƙe shi ba, amma sun yarda akwai shi. To haka Ubangiji ta'ala da sifofinsa na kamala da sunayensa mafiya kyau shi ne yake labartawa mutane ga yadda yake, ga yadda yake. Amma su mutane duk abinda za su kawo na tunaninsu, wannan ba zai kai ga riskar haƙiƙanin mahiya ta Ubangiji ba. Kaga tunda kuwa ɗan adam ba zai kai ga riskar wannan ba, bai kamata har ya yi shishigi game da abin da Alkur'ani ko wahayi bai zo da shi ba. In yi haka ya san kawai yana ɓata wa kansa lokaci ne. To in ya fahimci haka, to kaga zai watsar da wannan waswasi, zai tattara ya watsar da shi. sannan abu na biyu ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin shaytan shi yasa yace falyasta'iz billah ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi ubangiji ta'ala ya sanar da mu ya koyar da mu cewa idan shaytan ya sa mana wani abu na soyayya sai a cikin zuciya bai ma yin zagan naka mini shaytan nazu fasta'iz billah innahu as-sami'ul alim idan wani abu na waswasi na zungura daga shaytan ya zo maka to ka nemi tsari daga Allah domin shine mai ji masani don haka mutum sai ya nemi tsari daga Allah Allah ya tsare shi ya koran masa da wannan shaytan ya kawar masa da wannan waswasin da yake cikin zuciyarsa abu na uku shine ya kishiyanci wannan waswasin da imani imani shine kishiyar wannan waswasin shi yasa yazo a wani lafazi fal yaqul amantu billahi wa rasuli yace yayi imani imani na gaskiya na yaqini wanda yake kishiyantar dukkan abin da yake na shubha wanda yake kore imani din domin ita gaskiya tana kore ƙarya ja al haqu wa zahaqa al batil indai ƙarya gaskiya ta zo to ƙarya kuma za ta kawo duk sanda aka samu yaqini to shakka kuma za ta tafi ba za su hadu ba to waɗannan abubuwa guda uku sune annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda suke kawar da dukkan wata shubha ba ta sheidani na aljani ba hatta sheidani na mutum ta sheidani na mutane shayatin insi wanda su ma suke kokarin su sa mutane shakka game da ubangijin su su rika kawo wasu abubuwa wanda za su sa mutum ya rika jin cewa ma akwai Allah din koma dai kawai dai haka dai ake ta faɗa ne amma a alhaƙiƙa babu Allah kamar yanda masu cewa ba Allah suke kokarin su gamsar da kwakwalan su da kwakwalan mutane cewa babu Allah duniyar haka ta faru kwatsam haka aka ganta amma ba wani ne yayi ta ba to maganin su shine wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsala da takan bijiro wa mutane da kuma yadda za su magance ta wannan zaka ji da dama daga cikin mutane suna yawan tambaya ce wani sai ya ci shi yana jin kawai wani lokaci sai ya ji kamar shi ba ma musulmi bane sai ya rika jin shakkar wasu abubuwa sai ya rika to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbansa wannan zaka sarihul iman in ka ji haka to ka sani cewa akwai imani a zuciyarka dan da babu imani a zuciyarka shaytan ma ba ma abin da zai zo yayi ta saka maka inda a ce mutum ba mu'minin bane to me shaytan zai zo ya karbata wa ai shi da imani yake so ya bata saboda haka idan mutum ya ji wannan sai yayi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da farko ya watsar da wannan tunanin nabi ya ce qul amantu billahi wa rasuli na uku kuma ya nemi tsari daga Allah sha'uzu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim idan yayi haka Allah ta'ala zai bashi waraka daga abin da shaytan yake kokarin saka masa a cikin zuciya Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu
tambaya ta farko ta fito daga Usman Fage yace malam menene matsayin wanda sallar juma'a ta wuce shi da gangan
to sallar juma'a wajibi ce Allah ta'ala yana cewa ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yace ya ku wadanda suka yi imani idan aka kira sallar ranar juma'a to ku yi gaggawa zuwa ga sallar ku watsar da ciniki da saye da sayarwa ce wannan shi ya mufi muku alkhairi idan ku kasance kun sani saboda ka wajibi ne fita sallar juma'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya bar sallar juma'a sau uku da gangan ba tare da uzuri akwai tsoron Allah ta'ala ya rufe zuciyarsa sannan ya waye gari cikin waɗanda suke gafalallu haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar kware da gaske game da barin sallar juma'a babu dalilin da zai sa mutumin da yake mai wato wanda yake baligi shari'a ta hau kansa sannan kuma mai zaman gida ba matafiyi ba sannan lafiyayye ba mara lafiya ba uzuri ba sannan namiji ba mace ba sannan dan ba da ba bawa ba ba bawa ba haka nan yana ji yana gani ya bar sallar juma'a ba tare da wani uzuri na shari'a ba idan yayi haka to wannan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji masa tsoro Allah ta'ala ya rufe zuciyarsa yayi khatama akan zuciyarsa kamar yanda yake cikin hadisi saboda haka ba daidai bane
na'am sai tambayar da take cewa malam menene matsayin dabi'ar da a yanzu ka samari ke yi na sanya matsatsin kaya koda a wajen sallah zaka ga wani bangare na jikin mutum yakan bayyana musamman a ruku'u ko sujjada
wannan yana daga cikin musiba da ta auka wa al'ummar musulmi ba a cikin mu ba kawai a ko ina duniya kai ta kokarin a ga an raba su da al'adun su masu kyau da sutura su masu mai kyau sutura wacce take ta mutunci ta kame kai zaka ga cewa Allah ta'ala yana cewa khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin khudhu zinatakum inda kulli masjid ku riki sutura ku ta ado a gurin kowace daidai kowace sallah malamai suka ce zina anan ana nufin sitirci al'aura a da can kafirai idan za su yi dawafi ga Ka'aba sukan yi tsirara mazan su da matan su Allah ta'ala ya hana daga cikin irin ayoyin da suka sauka akwai wannan wacce take nuna cewa in za a yi ibada a yi shiga ta mutunci kuma a sitirci al'aura saboda haka shiga wacce take ta matsatsun kaya waɗanda za su fito daga gaɓoɓin mutum za su fito daga gangar jikinsa ba wai kawai mace aka hana ba hatta namiji shi ma wannan ba daidai ba ne yayi shiga ce wacce ake kwaikwayon wasu waɗanda Allah ta'ala ya umarce mu da mu saba musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu saba musu to kuma yana daga cikin alamar gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da alamar annabcinsa da manzancinsa mu'jizar sa da yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzah bil-quzzah wa shibran bi-shibrin wa zira'an bi-zira' hatta walau dakhalu juhra dhabbin lattaba'tuhu qalu ya rasulallahi al-yahud wa an-nasara qala faman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle sai kun bibi hanyoyin waɗanda suka gabace ku dani da dani zira'i da zira'i wato za ku bi shi abinda bawushi yake cewa sau da kafa annabi yace hatta da za su shiga ramin damo sai kun kutsa kai kuma kun shiga sahabbai suka ce ya rasulullahi kana nufin yahuda da nasara annabi yace to suwa to kaga wannan yanzu abinda muke gani kusan yana nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbatar annabcinsa kuma wannan mu'jiza ce ta tabbata wato da yace hatta walau dakhalu juhra dhabbin ko da namun ramin damo suka shiga wato koda abinda suke yi ba wani abu bane wanda a fitira a mutum mai kyakkyawan tunani mai kyakkyawan kwakwalwa zai ga kyan abu to amma in dai har sun yi to kawai za a yi saboda haka yayin da za su yi wata shiga mara kyau za ka ga ba ta da kyau ko shi wannan aka ba shi da fitirarsa ba dan sun yi ba zai ce abin bai da kyau to amma tunda dai sun yi kawai zai yi shine wa hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu mutumin duk da za a ce ya shiga cikin ramin damo ko shakka wannan an hada shi da aiki mai wahala abu ne da babu dadi a cikin sa to amma tunda har sun yi kawai shikenan ya zama abin yanga abin ado abin koyi shikenan sai a rika yi in sun aske rabin gashi rabin kai sun bar rabin kai a aski in sun yi shiga wando daya kafa daya tafi daya shikenan sai a yi in sun saki wando suna takewa a take in sun sabule wando a sabule duk abinda suka yi kawai a yi koda kuwa abin a ido a ɗabi'anci ba mutum zai ga baya da kyau to amma tun da dai suna yi kawai shikenan yana da kyau to kaga wannan yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam gaske annabin Allah ne kuma wannan mu'jizar sa ce take bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuma mai yin shi babu shakka yana keta doka ce ta Ubangiji yana kwaikwayon waɗanda Allah ta'ala ce saba musu yi kokarin ya bi hanyar da ba ta su ba domin hanyar su daban ko kuma mu'mini hanyar ku daban sallah a cikin irin wannan yanayi wasu malamai suna bata sallar dan har al'auran mutum za ta bayyana to sallar su ta bace domin ana buƙatar a sitirci al'aura wanda zai irin wannan shiga shi da wanda bai sitira al'aura saboda duk ɗaya suke haka ya bata sallarsa ko da ba a ce sallarsa ta bace ba babu shakka akwai tangarɗa babba domin a ciki akwai sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam da umarnin Allah ta'ala da ya nemi a cece al'aura lokacin da za a yi wace ibada ne Allah ya kiyaye mu
sai tambayar Abdullahi dan Kani Sarina yace menene halaccin kallon irin fina-finan da ake shiryawa irin na su annabi Yusuf da makamantansu
to malamai sun sha fadakarwa akan cewa baya halatta a fito da wani mutum a ce shine zai kwatanta wani sahabi wato a ce shi zai kwaikwayi wani annabi daga cikin annabawan Allah ko wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba daidai bane ba daidai bane akwai cin mutunci akwai rashin girmamawa a ce ga wani shine zai fito a matsayin annabi Yusuf alaihi salam ko annabi Yaqub alaihi salam ko annabi Ibrahim alaihi salam ko annabi Musa mutun ne galibi irin waɗanda ma zaka ga sun fito a matsayin waɗannan bayin Allah manya-manyan annabawa galibi waɗanda suke fitowa a matsayin sai ka samu wasu ne waɗanda tarihin su baya da kyau wasu ne waɗanda tarihin su kazantacce ne kware da gaske in ka koma ka duba irin abubuwan da suke yi a rayuwarsu zaka ga abubuwa ne na tir ba annabawan Allah ba ko wani babba daga cikin manyan mutane da kake girmamawa aka ce za su fito a matsayin su to ba za ka ji dadi ba bare annabawan Allah da Allah ta'ala ya nemi a girmama su ya nemi a yadda da matsayin su da darajar su sai ka ga mutum wato dan wasan fina-finai ne tarihin wasan sa na fina-finai tarihi ne wanda yake na kazanta za ka ganshi da mata yana kwanciya da matan da ba matansa ba ana daukan su a hoto za ka ganshi yana shan giya za ka ganshi a wani yanayi mara kyau amma kuma gobe sai a saka masa alika masa gemu a ce da shi annabi Yusuf ne kuma wannan ta sa yaro ya tashi ya rika ganin wani ana cewa annabi Yusuf ne ko annabi Yaqub ne ya rika zata haka annabi Yaqub din yake har ma duk sanda ya karanta alkur'ani ya ji sunan annabi Yaqub ya zo ko annabi Yusuf ko annabi Ibrahim kawai rika tunanin wannan mutumin da yake gani akan screen na television kuma wata rana ya ganshi cikin wani yanayi mara kyau ya sa shi rikicewa to yaya kuma annabi Yusuf gashi anan kuma yana wasu abubuwa marasa wanda basu dace ba yana yi wa mata kiss ko wani abu mai kama da wannan kaga wannan babu shakka koda kawai iya wannan ne ya isa ya cutar ya isa ya sa a ce abun bai halatta ba ballantana a ciki akwai wulakanta annabawan Allah akwai saukar da matsayin su ta yadda wani zai iya cewa shi ne mutum a rika ce da shi nabiyullahi Musa yana na'am sai nabiyullahi Yusuf yana ya nabiyullahi Yusuf yana na'am wai kwatantawa yake wannan bai halatta ba da dama daga cikin malamai kamar irin Al-Azhar lokacin da aka fitar da din risala wanda aka fi sani da message wanda Mustafa Al-Aqad ya fitar a wannan lokacin malaman Azhar gaba daya sun yi ca suka ce basu yadda da wannan ba saboda a ciki an fito da shakhsiyar Hamza ka fito da shakhsiyar Hamza baffan annabi sallallahu alaihi wasallam da shakhsiyar irin ta su Bilal aka nuna su a matsayin wasu aka nuna wasu a matsayin su ne aka fito da shakhsiyar irin ta su manyan sahabbai sayyidina Umar da sauransu wanda wannan malamai suka yi ca suka hana ma a nuna shi wancan lokacin mutane suna jin magana ana kuma girmama malamai ana girmama abin da suke faɗa na fatawa saboda haka ya zama na fim din a lokacin ba a bari an nuna shi a kasashen musulmi ba sai da can kasar Turai inda daman can ya cire shi a America amma da tafiya ta yi tafiya sai kashi yanzu kasashen musulmin ne ma suke ɗaukan nauyi ba fim din da za a fito da sahabbai ba a'a a fito da annabawa ma ana nunawa a matsayin wannan shine annabi Yusuf wannan shine annabi Musa ana kiran shi da wannan suna yana ansawa gobe kuma kaga an nuno shi a wani film yana batsa yana lalata abu shakka wannan akwai lalata shakhsiyya ta annabawa a kuma cire jin kwarjinin su a zuciya a cire wa mutane jin kwarjinin annabawan a zuciya ta yadda ma zaka iya fadar wani abu mara kyau ga waɗannan annabawa ba tare da ka ji komai ba, domin gashi nan kana gani a cikin screen na television ana nuna maka su. Haka wannan bai dace ba, bai halatta ba, in ma akwai wasu wanda a yanzu suka zame wajen halatta wannan, to da dama daga cikin malamai sun yi magana akan rashin halaccinsa, kuma duba da maslaha babu wanda zai ce wannan ya halatta. To duk abin da kuma bai halatta ba, bai dace kai ka zo kana nuna ƴaƴanka ba ko kai kana kallo, wannan zai sa ka riƙa zaton cewa haka suke. Kuma mutane ne suke cike da jahilci, su waɗannan da suke kwaikwayon waɗannan annabawa, wani zaka samu a larabcin ma ba iya shi ba, duk da fa ana samun wanda shi yake editing din larabcin, yake sa ido akan abin da ake gaya musu su faɗa, amma duk da haka zaka cike da cike yake da kurakure, kaji cewa suna karanta ayoyin Allah a kakkari saboda ba karanta Qur'anin suke ba asali, wasu ma ba musulmi bane, zaka samu wasu ma kristoci ne, amma saboda sana'a su ce wasan kwaikwayo ko shirye fina-finai, an ɗauko haya su an ba su su taka rawar Sayyidina Umar ko Sayyidina Abubakar, sai ka ji an ce ga Sayyidina Abubakar amma kuma bai iya karanta Qur'ani ba, bai iya karanta surori na ƙasa-ƙasa ba, yana yi yana kurakurai, saboda su ma waɗanda suke sa ido akan edit abin nan, waɗanda suke editing din, waɗanda suke directing din film din, su karan kansu su ma jahilan ne, haka ba za su iya fahimtar cewa a nan gurin ba daidai ya karanta Alƙur'anin ba, sai a saki abun a haka yaro ya rika samun kidimewa, shi dai ya san ya ake karanta Alƙur'ani, ya karanta surori na ƙasa-ƙasa, ya haddace, amma gashi an nuno Sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman yana karanta Qur'anin ba daidai ba, to sai ya rika tunanin ashe daman Sayyidina Abubakar bai iya karanta Qur'ani daidai ba, ko Sayyidina Umar bai iya karanta Qur'ani daidai ba, ba zai iya karanta sabbi isma rabbikal a'la ba, ya ce sabbi isma, kaga wannan ba a taimaka wa su bayan Allah ba, a taimaka addinin ba, ba a taimaka tarihinsu ba, amma ƙara ɓata tarihinsu, wannan in ka ƙara da abubuwan da ake shigarwa na ƙare-ƙare wanda kwata-kwata ma ba su tabbata ba, ba a yi su ba ma, wasu ma ko a ruwayoyi masu rauni babu, to amma tunda ana son scenario ɗin sai ya cika, tunda tarihi da za a bayar ba daidai yake da wasan fim ba ko wasan kwaikwayo, dole ne ana son akwai wasu abubuwa da za a nuna, a nuna wannan mutum ga gidansa, ga matarsa, ga ƴaƴansa, ga babansa, ga waye, to garin haka sai a yi ta ƙare-ƙare, kuma za a nuna hira tattaunawa, ya shigo gida ya ce wa matarsa, ta ce masa, ƴaƴansa sun ce masa sun tare shi, wasu abubuwan ko duk su faru ba, wani kuma sai ya rika zaton cewa haka abin ya faru, har ma ka ji wasu yanka tobara waɗanda suke shiga riga ta ilimi, sai ka ga mutum yana wa'azi ko yana faɗakarwa amma yana ɗauko hujjojinsa daga irin waɗannan fina-finai suke cike da kurakurai, suke cike da ƙarirai, waɗanda abubuwa ne da basu ba a yi su ba, a nuno maka wani daga cikin bayan Allah na ƙwarai yana soyayya da wata, tare da cewa babu wani abu a cikin tarihin da ya nuna haka, to amma saboda wai ana so a daɗaɗawa shi mai kallo, a bashi wani abu na entertain da suke faɗa na nishaɗantarwa, to sai a ƙirƙiri wani scenario da babu shi, sai a sa shi a cikin film ɗin wai don a ciccike guraben da aka samu na giɓi, kaga duk wannan ɓata tarihi ne, bai kamata a yi wa, in za a can za a ɗauki wata tatsuniya ta juha a yi ko ta ash'ab ko wani daga cikin dai waɗanda ake faɗar tatsuniyoyi a kansu da yawa, to bai kamata a samu wannan tare da annabawa ba ko tare da manyan sahabbai ko tare da manyan salihai.
Na'am, sai tambaya ta gaba da take cewa malam, menene bambanci tsakanin kafirci da kuma shirka?
Kafirci da shirka sukan haɗu kuma sukan rabu, dukkan wani kafirci akwai shirka a ciki, dukkan wani kafirci to akwai shirka a ciki, domin shirka shine haɗa Allah da wani, mutum zai iya kafirci, zai kafirce wa Allah ya ba tare da ya haɗa shi da wani ba, ko da bai nuna wani sassaƙaƙƙen abu ba ko wata itaciya ko wani dutse ya ce shi yake bautawa, to zai bautawa san zuciyarsa, yayin da ya kafirce wa Allah ko ya yi musun abinda Allah ta'ala ya faɗa, kafirci ne, to anan watakila bai ɗauki wani abu yana bauta masa ba, amma yana bauta san zuciyarsa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu yace baka ga wanda ya maida abun bautarsa san zuciyarsa ba kaga san zuciya ma ana iya bauta masa kaga wannan shirka ce a shirka shine ka hada Allah da wani wajen bauta a ka hada Allah da wani cikin sifofinsa ko cikin ayyukansa wannan duk shirka ce akan iya samun shirkar da ba mutum bai kai gafirci ba kamar riya kaga shirka ce amma ba za kafirta mutum ba saboda yayi riya riya kai aiki dan wani ya gani ya yabe ka ko dan wani yayi maka wata sakayya akan abin da kai dan wannan kai kaga wannan shirka ce amma ba zai kai mutum ga kafirci ba hakanan mutumin da zai rantsa da wani Allah man halafa bi ghairillahi faqad ashrak ko zaka ce mutum ya kafirta ba dan yayi wannan yayi shirka amma shirka ce da wata ke shiga kafirci ba amma da shirka da kafirci sukan hadu kamar yanzu a kissar mutanen nan guda biyu da dai Allah ta'ala ya bashi gonaki wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin waj'alna baynahuma zar'a كيت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا هذا أشكين كسر لوكا تندي شغا غونس إنا جي جي دكي إنا شوى بايا زتما غونن ذات اللالة جي ذات قاري كون بايا زتما الجمع ذات تاشي دون وانس دينا مسوى أزي شوى أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا إذاك كافر شوى ألا واندي حلت شيك من تراب دقى تربايا kaga sai yace aka farta a can karshen ayar lokacin da Allah ta'ala ya halaka gonar ya aiko mata da gobara cikin dare ta kona ta da yana nadama asbaha yuqallibu kaffahi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha qala ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada kaga sai ce ya kai cuna ina ma ban yi shirka ba a can farko an ce aka farta an ambaci kafirci a ƙarshen kissa kuma aka ambaci shirka domin a nuna maka da kafirci da shirka din nan suna haɗewa zama abu daya don dukkan wani kafirci da mutum zai to akwai shirka a ciki
sai tambayar Muktar Kurna yace mallam ayi mun bayani akan abubuwan da suke karya alwala
abubuwan da suke karya alwala farko akwai abubuwan da suke fita daga sabilai الخارج من السبيلين واتو اكوي غائدي اكوي بولي اكوي ريحي اكوي مزيجي اكوي ودي اكوي مني انن دو سنا فتا دغا السبيلين ني كو دغا غبا كو تبايا غبا متوم كو تتبرس تو رونا سنا كاري الولا سنن دغا cikin abin da yake kare alwala akwai bacci idan yayi nauyi yana kare alwala dan daga cikin abin da yake kare alwala akwai ainihin mutum ya shafa mace da sha'awa shafar mace da sha'awa ko kuma mutum ya shafa zakarinsa da sha'awa ne ya ce masa zakaru fa litawadda to shafa azzakarin mutum da sha'awa shine ke so mu amfada ba na shafa mace ba shafa azzakari ta hanyar sha'awa saboda hadisin Busra man masa zakaru fa litawadda hadisin Talq ibn Ali yana nuna idan mutum ya shafa ba da sha'awa ba to alwalarsa ba ta kare ba shi yasa da ya tambaye shi akwai alwala idan mutum ya shafi zakarin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal huwa illa bad'atun minka kuma ma huwa illa bad'atun minka ai tsoka ce ta jikinka wato kamar ka taba hannunka ne ko kafarka ko dan yatsanka kaga anan baka taba hannu ko kafa ko dan yatsa da sunan sha'awa saboda kai kaga shi idan ba da sha'awa bane to wannan baya kare alwala haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke kare alwala akwai ar-ridda to wanda zai mutun zai alwala kuma sai ya ridda to in ya dawo musulunci to sai ya sake alwala bai cewa ai kafin ridda din ya alwala saboda ita ridda tana rushe dukkan wani abin da ya gabace ta saboda ka duk wani aiki da mutun yayi in yayi ridda shikenan aikin sa ya rushe haka wannan yana warware alwala wannan sune abubuwan da yin su ko samuwar su sukan warware mutun alwala
na'am tambayar Ado Ali Sharade yace malam menene ma'anar wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim.
To wannan hadisi ne daga cikin hadisan da suka zo masu sifanta al-Khawarij wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin bayyana su tun gabanin basu bayyana ba cewa idan suka bayyana za ku gansu da yawan ibada har za ku lena sallar ku tare da tasu za ku lena azumin ku tare da nasu taqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamikum yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajarahum yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya wato za ku lena sallar ku idan ku ga tasu za ku lena azumin ku idan ku ga nasu za su karanta qur'ani baya wuce makoshin su suna zamewa su fice daga musulunci kamar yanda wato kibiya take fita daga abinda aka harba ta gare shi wato ga abinda aka harba da ita wannan hadisi yana nuna shiddatu ibadatul khawarij kuma a tarihi haka ya tabbata cewa mutane ne masu tsananin ibada masu tsananin wara'u da gudun duniya ba duniya a tare da su amma duk abinda suke cikin jahilci suke yin shi ba bisa ilimi ba wannan ita ce shine abinda babban abinda ya halaka su wato ba sa yin abu da ilimi suna yin abu ne da jahilci kamar yadda malamai suke cewa bid'atuhum nashi'atun an jahil su bid'atu ta samo asali daga jahilci ga mun galibin su ba wanda suka yi karatu bane sun dai karanta qur'ani amma ba san ma me qur'ani yake cewa ba in ka tsare su kace su fassara maka alqur'ani ba za su iya ba shi yasa annabi yace yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum suna karanta qur'ani bai wuce makoshi wato baya wuce miliyar da kake ji tana fita daga bakin su amma ba su san ma'anar sa ba rashin sanin ma'anonin alqur'anin kuma zai ja su rika yin abin da ba daidai ba suna zaton daidai ne za su yi azumi za su yi sallah saboda yawan qiyamul layl din zai tashi ta qiyamul layl ba ji ba da ba gani za ka gan su kullun cikin azumi amma duk da jahilci suke yin sa wannan yana nuna ce kenan jahilci ba karamin illa bane ga rayuwar musulmi zai zama yana abubuwa bisa jahilci ba bisa ilimi ba komai yadda ya kai ga yawan ibada indai bai yi ta kan jahilci indai kan jahilci zai yi ta ba kan ilimi ba to zai saki layi zai saki hanya kuma wannan yawan ibada tashi ba ta hana shi karkacewa ba wannan ita ce sifa ta khawarij na lokacin da yazo dayan su yana tafiya sai ya tsinci dabino sai sa hannu zai dauka ci sai dai kobe hannunsa yace ka san dabinon waye da zaka ci yana shi ci wannan tsagin dabino da ya tsinta yaga kare zai bige shi yace ka sani ko karan kafirin amana ne zaka dake shi a daidai lokacin kuma sai gashi Abdullahi ibn Khabbab ibn al-Arat dan wani babban sahabi ya zo da yangarsa suka tare shi suka ce me zai fada game da mutanen Iraq da kuma mutanen Sham wato game da Sayyidina Ali da kuma Sayyidina Muawiya me zai fada game da su sai ya ce ci babansa ya ce ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce satakunu fitna alqa'imu fiha khairun min alqa'imu fiha khairun min almashi walqa'idu fiha khairun min alqa'im fakun abdullahi alqa'im maqtul wa la takun abdullahi alqatil yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a wata fitina za ta faru wanda yake tsaye a cikin ta baya tafiya yafi alkhairi game da sama da wanda yake tafiya a ciki wanda yake zaune yafi alkhairi sama ga wanda yake tsaye a ciki yace to ka zama bawon Allah da za ka kashe ba ka zama bawon Allah da zai kisa ba da ya faɗa musu haka sai suke ga kenan bai kafirce ma waɗancan mutanen biyu ba sai suka kashe shi suka kashe kuyangar da ke tare da shi suka fasa cikin ta kaga sun ki dukan kare da sunan tsantseni ka su duki karan wani wanda ba ma musulmi ba sun ki yadda su ci dabino kada ko dabinon na wani ne haƙƙin wani ne kasu ci hakkin wani amma sun yadda su kashe dan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shine iqabar jahilci shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ishara zuwa gare su don haka hadisin yana magana akan waɗanda za su rika bautawa Allah ba ji ba gani amma akan jahilci ba akan ilimi ba. Shi yasa lokacin da Abdullahi dan Abbas yaje ya zauna da su ya tattauna da su duk abinda suka kawo na shubha daga Al-Qur'ani ya warware musu su da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wajen sama da mutum 20,000 sun tuba. Shi kaga daman can ba su gina abin akan ilimi ba. Wannan shi yasa malamai suka ce bid'ar khawarij bid'a ce ta samu asali daga jahilci ba wai daga zindikanci ba. Akwai bambanci tsakanin wanda bid'a ta samu asali daga zindikanci wato wanda ya san gaskiyar kawai tsabar kokarin abata addini ne yasa ya kawo abin da ya kawo ba jahilci ba, da kuma wanda shi jahilci ne yana san cewa har ga Allah yadda yake din shine daidai. To wannan duk ba dai zai iya gyara abin da yake kai na barna ba. Wannan shine abin da hadisin yake nunawa, ba wai yana nuna cewa kakkai sallah ba ko kakkai azumi. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance masu sallah ne, masu qiyamul layl ne, masu azumi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam mai qiyamul layl ne, mai azumi ne. Wannan ba shi aka hana ba. In an ce a daina wannan to an rushe abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kuma an rushe abin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance akan sa na gaskiya. Ana so dai duk abin da za ka yi ka yi shi bisa ga ilimi, kai ya zama kana yin shi ba kan ilimi ba. To duk irin kokarin ka akan ibada in dai kan jahilci za ka yi, to zaka saki zaka karkace hanya. Wannan shine abin da hadisin yake nuna.
Na'am. Sai tambayar da take cewa mallam, idan mutum bai rike watan da ya fara ajiye kudin sa ba har ya ankara sun kai matsayin zakka, ya zai yi kenan?
Sai ya kirdado, sai ya kintata, yayi abin da zai ji a zuciyarsa yayi ba laifi dan ka rage daga watannin da kake tsammanin shine watan da ka fara ajiye kudin. Saboda idan ka yi kirdado abinda kai ka fitar abinda kai a wannan lokacin bisa wannan kirdadin da kai, in ka dace shikenan, in ka yi kuskure kuma Allah ta'ala zai yafe maka saboda ba da gangan ka gina abin ba.
Tambayar Baffa Sani Kano ya ce, mallam mutum ne yake sallar dare raka'a hurhudu sannan ya zauna ya yi tahiya, to idan iyalinsa suka sami raka'a ɗaya ta ƙarshe, raka'a nawa za su cika, uku ko ɗaya?
Ba a ƙara'in sallar nafila. Idan ka zo ka samu raka'a ɗaya ba a cewa sai an tashi an ciko ɗaya. Sallar nafila akwai ma kwaya ɗayan kawai, wuciri ka kwaya ɗaya ce. Saboda haka in sun zo ba magana sai sun ciko. Sai dai in suna so su ƙara akan abin da suka samu tare da kai shikenan, wannan sai su ƙara, amma ba magana sai sun ciko.
Na'am. Ita kuma wannan tambaya tana cewa, mallam shin da gaske ne akwai hadisin da ke cewa wai mutum yayi wasa da matarsa yafi ittikafi a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam?
Wannan ban san shi ba. Gaskiya ban san wannan ba.
Na'am. Tambayar Yakubu Kawo yace, menene hukuncin roƙo a musulunci?
To roƙo a musulunci baya goyen bayan roƙo. Musulunci so kowa tsaya da kafafuwansa. Ba yadda ka zama maroki ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu almas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi mus'atulah. Dayanku ba zai daina roko ba har sai ranar gobe kiyama ya zo babu tsoka ɗaya a fuskarsa. Wato ya zo fuskarsa ƙwarangwal sai kashi. Saboda duk ya zubar da mutuncinsa. Wanda yake cewa mutunci a fuska yake. To duk ya zubar da mutuncinsa wajen roko a nan duniya. Saboda ka alamar da zai tashi da ita a lahira shine ya tashi fuskarsa gaba ɗaya sai kashi babu tsoka. Kaga ashe ba abu ne mai kyau ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayanku yana roƙo to wuta ya sani abin da yake roƙo. Wuta yake roƙo, garwashin wuta ne yake roƙo, don haka ya yawaita ko ya rage. Yace fa inna ma yas'alu jamratan min an-nar falyastakthir aw yastaqim. Ya sani cewa garwashin ruwa wuta ne yake roƙo, don haka ya yawaita abin da yake roƙo na garwashin wutarsa ko ya rage. Shi kaga babu alkhairi a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayanku ya ɗauki igiya ya hau dutse can ƙololuwar dutse ya yi itace ya sauko ya je kasuwa ya sayar, ya fi masa alkhairi sama da ya roƙi mutane sawa'un sun bashi ko sun hana shi. Wato ya tsaya ya yi sana'a komin wahalarta komin ƙasƙancinta. A wannan lokacin Larabawa suna ganin ƙasƙancin sana'a, suna ɗaukan mai yin sana'a irin wannan ƙasƙantacce ne. wato kaskantacce ne larabawa kafin zuwan musulunci suna daukar sana'a kaskanci ne sun fi ganewa idan mutum kawai yana da bukata ya je ya kai farmaki ga wasu wata kabilar ya kwata da karfi shine alamar cewa shi namiji ne saboda yana iya kwata to amma wanda sai ya je ya sayi abu ya sayar ya samu kudi suna ganin wannan rago ne sauraka suke kenkemin sana'a to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu mutum ya dauki igiya ya je saman dutse ya itace kawo kasuwa sayar ya fi masa mutunci da alkhairi sama da ya roki mutane sawa'un sun bashi ko sun hana shi kaga ashe a roko a musulunci bai da wani asali da masu bambadanci wanda za su zo su ta bambadanci su ta yabo su ta yabo dan a basu kamar yadda mawaka da maruka suke Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in an gansu a watsa musu kasa a fuska idza ra'aytumul maddahin fahsu fi wujuhihim turab idan kun ga bambadawa ku watsa kasa a fuskar su wato abinda ake nufi ku fita sha'anin su kada ku ba su fuska kada ku nuna wato suna da wani matsayi suna da wata daraja ku yi kamar kun watsa musu kasa a fuskar su ba wai tana nufin duk sanda kaga wani maroki ka kwashi kasa ka watsa masa a fuskar sa ba in ya fi ka sai ku dambace sai ka cutar da kanka sai ya zama rigima abinda ake nufi kada ka ba su wani girma ko ka ba su wata daraja kai kamar mutumin da ya watsa musu kasa a fuskar ya watsa musu kasa a fuskar su saboda ka roko ba ya da kyau kuma ba wai kawai sai wanda zai dauki koko ko jakar sa ta bara ya tsaya a bakin hanya yana Allah ba ku samu shi ne mai roko ba har wanda zai rika bin office na masu kudi ko na yan siyasa yana zuwa yana musu fadanci dan su bashi wannan maroki ne kuma hukuncin masu roko ya hau kansa duk abin nan da muka faɗa na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke tsoratarwa suke gargadi suke razanarwa akan sha'anin roko shi ba ya shiga cikin su haka da wanda zai je office na ma'aikata ko na yan siyasa ko ya je gidajen masu kudi yana musu bambadanci dan su bashi abu shakka wannan yana cikin maroka kuma abin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai faru ga maroki da zora na gobe kiyama babu tsokan nama a fuskar sa shi ma in ba ya tuba ba haka zai faru gare shi haka kar a dauka sai wanda yake kan danja ko yake bakin titi ko yake bin gida yana Allah ba ku samu shi kadai ne yake roko a har waɗannan su ne ma manyan masu roko su ne ma wanda aka ce ku watsa kusa a fuskar su wato ku tozarta su kada ku ba su fuska kada ku mutunta su saboda roko babu kyau musulunci so yake kowa ya tsaya da kafarsa ba ce ka a taimaki wanda yake bukatar taimako ba amma ba daidai bane ya mayar da wannan ce hanyar rayuwarsa ba shi da wani katabus zai a rayuwarsa sai wannan ba daidai bane shi yasa musulunci zamu ga inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane biyu karfafa suka zo wanda zasu iya zuwa su yi leburanci su yi sana'a ko su yi dako ko su yi noma suka zo suka tsaya kan shi cewa ya ba su zakka Annabi ya kalle su ya gansu karfafa ne naji a karfi yace to ku sani wannan dukiya ta zakka ba wani karfa ba shi da haƙi a ciki in kuna so in ba ku haka ko kuma ku hakura Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa tunda suna da karfi ba daidai bane su zauna kawai sai dai a ba su zakka wannan hadisi ba yana nufin cewa mutumin da yake talaka in yana da karfi ka a ba shi zakka ba a'a abinda yake nufi mutumin da yake talaka kakkarfa ya ki sana'ar komai ba shi da aikin yi sai bibiyar neman a bashi zakka ita wannan shine hanyar samun sa ci hanyar cin sa to wannan ka a bashi domin aka yi masa haka an daure masa gindi na cewa kai ya zama mai amfani a cikin al'umma ya zama ci ma zaune ya zama rago ya rika bada wani darasi mara kyau ga ƴaƴansa da na kusa da shi ka a taimaka masa akan wannan domin in ya san ba a bashi to zai wa kansa kiyamul laili zai tashi ya nemi na kansa in yana nema kuma ya kasance bai da karfi to babu laifi a taimaka masa domin yana cikin waɗanda aka ce a bawa zakka lil fuqara bin masadaqatul fuqara wal masaki yana cikin alfuqara ko yana cikin almasaki sai a taimaka masa a ciki amma in zai zauna ba shi da sana'ar yi sai wannan to musulunci yana son kada a daure masa gindi a bar shi a cikin wannan yanayi a'a a yi masa abin da zai zaburar da shi ya sa ya hasala ya fusata ya tashi je ne muna shi na kansa haka dai zamu ga musulunci kokari yake gina al'umma ya gina ƴaƴansa su zama masu ƙarfi masu amfani a cikin al'umma masu amfani a rayuwarsu
sai tambaya ta gaba wanda take cewa malam shin akwai bambanci tsakanin tsarkin wadiyi da mani
na wadiyi tsarkin sa yadda ake tsarkake bawali to yadda ake yin tsarkin fitsari in mutun yayi shi kuma mani tsarkin sa shine ayi wanka ya fito ayi wanka shine wankan janaba saboda akwai wannan wanka ne wannan kuma tsarki ne din yadda ake yin na bawali
na'am sai tambayar Aminu S Khalid bakin zuwo yace ni ne nake nafila mai raka'a biyu sai na manta nayi raka'a hudu to ya zan gyara ta
shine yake yin me
yace ni ne nake nafila mai raka'a biyu sai na manta nayi raka'a hudu to yaya zan gyara ta
kai ba wani abu ba ba ta lalace ba dan ita nafila akan yi raka'a biyu akan yi raka'a hudu akan yi sama da hudu ma ayi shida ko takwas annabi sallallahu alaihi wasallam yi takwas ma bai zauna ba saboda ka ba wai lalacewa tai ba yayi saboda kin kai sallama a raka'a ta hudu babu komai
na'am sai tambayar Ibrahim S Fawa yake cewa shin ya halatta mata su yi musafa
babu abinda zai hana mata su yi musafa a junansu kamar yanda maza suke yi abinda zai nuna maka mata suna musafa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yin mubaya'a kaga anan yana gaya musu cewa to bana musafaha da mata ya nuna cewa mata sun san musafaha din amma tsakanin namiji da macen da ba muharramarsa ba ba matarsa ba wannan bai halatta a samu musafaha ba amma tsakanin mace da mijinta ko mace da ƴan uwanta wannan babu wani abu da sun yi musafa
na'am sai tambayar Usman Ali Katsina yace menene matsayin wanda ya fitunu da shakka a imani kuma yaya ibadarsa take
to shimfidar da muka yi mun yi maganar wanda za a rika bujiro masa da waswasi a cikin zuciyarsa shi wannan alama ce ma ta imani yana da imanin ne ma shi yasa har shedan yake kokarin ya ruguza masa imanin ko ya lalata masa shi dan da a ce babu imanin a zuciyarsa ma to shedan ma ba zai zo ya bata lokaci akan sa ba dan shi ya riga ya gama da shi ya zama nashi amma in har yana zuwa yana sa masa shakka yana sa masa waswasi to wannan alama ce ta cewa akwai imanin a zuciyarsa sai yayi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda kuma kuma bayanin sa a cikin shimfidar mu na wannan majalisi muka ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyata'awwal falyasta'iz billah waliyantahi a wata riwaya ce falyakul amantu billahi wa rasulihi ya nemi tsarin Allah Allah ta'ala ya tsare shi daga shedan ya rika cewa a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim sai Allah ya ce fa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi innahu was samiul alim idan shedan ya nemi jefa ka cikin wani waswasi ya nemi kokarin karkatar da kai to ka nemi tsarin Allah wanda shine mai ji mai gani sai mutun ya rika neman tsarin Allah a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim sannan waliyantahi ya rika watsar da wannan tunani ya sani cewa akwai abinda kwalwar dan adam za ta iya riska abinda akwai kuma abinda yafi karfin kwalwar dan adam ya fahimci wannan wannan zai sa ya watsar da wannan tunani sannan abu na uku ya ce amantu billahi wa rusuli sannan da yaji wannan ce amantu billahi wa rusuli nayi imani da Allah nayi imani da manzon Allah wannan duk zai taimaka wajen ya karye garkuwar wannan waswasi na shedan din sannan yayi kokari ya lazuci karatun alqur'ani na daga cikin abin da shedan yake fusata in ga ana yi shin karatun alqur'ani saboda suratul baqara baya matsowa inda ake karanta ta karanta qur'ani zai taimaka masa wajen kawar masa da wannan shuba sannan abu na gaba yayi kokarin zama tare da masu ilimi wadanda kullun za su rika gaya masa girman Allah su rika nuna masa ainihin wato matsayi na ubangiji da matsayi na addinin da yake kai na zai kara masa yaqini zai kara masa karfin imani a zuciyarsa sannan ya rika roƙon Allah ta'ala sabati rika Allah ta'ala ya bashi tabbatar da shi kamar yadda bayin Allah suke wannan addu'a wa sabbit aqdamana ka tabbatar da zuka da dugadugan mu ya rika roƙon Allah irin wannan sabati yana addu'ar da Allah ta'ala ya koyar da mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله كرك كركتر دزكاتم مباين تاشريم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا الله كرك كركتر دزكاتم مباين كاشريم وهب لنا من لدنك رحمة كيمنا كيوتر رحمة دقوجنك إنك أنت الوهاب دمنك للي كيني ميباد كيوتا ميوم بايد كيوتا يريك أيوم ونن الدعاء لك الدؤر دا النبي صلى الله عليه وسلم يكي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله مي وتودد يا زكاتا كتبتت دا زوجياتا اكن الدينك يا ويتا إلن وأنن الدؤوئي يا ويتا فتر الدؤر دا النبي صلى الله عليه وسلم يكي إنزي وقلي صلى ستدري اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يوي تئلم وأن الدؤي ذا ستيمك مساء وجني يأكي دكا ونوان وسواسي نشيطان شيطان إنديك بوي نا الجنوك شيطان دسكين متاني وصوك الإنسان يامس شواء عشن الدينس كود شيطان كان هنير الله wannan zai taimaka masa kwarai da gaske Allah ta'ala ya kara mana imani kuma ya tabbatar da zukatun mu
na'am sai tambaya ta gaba wadda tace mallam shin mutum zai iya yin sallah da jinin dabba a rigarsa
jinin dabbar da ake cin naman ta ba najasa bane wannan ita ce magana mai inganci dabbar da ake cin naman ta da gawalinta da kashinta da jininta ba najasa bane an haramta a sha jinin da ya zuba wannan haramci akai wanda Allah ta'ala yake cewa kullu ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs daman masfuh shine ad-damul muhraq ad-damus sa'il jinin da yake gudana yayin da aka yanka dabba jinin da yake zubowa haramun ne a dauke shi a yi amfani da shi wajen ci ko sha wannan haramci ne magana haramci daban magana najasa daban ba duka abin da aka haramta yake najasa ba an haramta azurfa an haramta zinari ga namiji ma ba najasa bace gare shi an haramta zinari abin nan an haramta alhariri ga namiji ma ba najasa bane gare shi saboda ka najasa daban abin da kuma yake haramun daban duk abin da yake najasa haramun ne mutun ya yi amfani da shi amma ba duk abin da yake haramun ba yake zama najasa saboda ka magana mafi inganci shine baulu ma yu'kalu lahmuhu wa rawsuhu wa damuhu wannan ba najasa bane duk akwai maganganu na fuqaha akan wannan da suke ganin ana yin afuwa ga jini idan ya zama kadan to wannan an gina ta ne akan alqawlu bi najasati addami mutlaqan an gina ta akan fadar cewa jini mutlaqin jini kowane jini najasa ne da kuma wannan akwai tattaunawa ta malamai da yawa akan mas'ala din amma dai magana mafi inganci shine dan jini ya taba rigar mutum na dabbar da ake cin naman ta wannan ba najasa ba
na'am to man sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fitoyin rahama a yau laka kafin mu gintse shirin zamu kara maimaito muku lambar wayar da za a iya aika mana da sakonni kamar yanda aka saba wato 0800 578 9874 0800 578 9874 ko kuma akan shafin mu na zumunta wato Facebook za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com dan haka a madadin shehu malamin mu Dr. Shad Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Sarki Abdul Qadir wanda ya sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah
وَلَوَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما